Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA VOA Hausa ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
Yau talata ne 26 ga watan Yuni shekara ta 2018. Zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba.
Kasa da zasu ci gaba babu bangaren bincike ilmantarwa da bincike wanda ci gani a cikin kwarancewa da ganin cewa kai kuma haka kasa da zasu ci gaba a wajen inda ba za ka samu waɗanda za su tabbatar da waɗannan rubuce-rubuce da bincike-binciken da waɗancan masana suka yi da kyau wato samar da matsakaitan ma'aikata.
Yau a cikin shirin za ku ji hirar da nayi da Dr. Lawal Habib Yahaya, malami a makarantar kimiyya da fasaha a bangaren kudi a jihar Kano, inda ya fayyace mana gaskiyar magana kan labarin da yake ta yaduwa kan cewa gwamnati ta soke bada takardar shedar kammala kwalejin kimiyya da fasaha. Shin gaskiya ne ko a'a?
Bayan haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka a shafin mu na abota na Facebook da Twitter.
Za mu fara da amsoshin tambayar da muka masu sauraron mu Daula a shafukan mu na abota cewa menene ra'ayinku game da matakin soke takardar shaidar babbar diploma ta kasa tare da fito da sabbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiyya da fasaha da gwamnatin ta yi idan aka ce za a yi hakan.
To yanzu ga amsoshin tambayar da muku. Sako na farko ya fito daga Nasir Mustafa, inda ya ce wannan abu ne da zai kara wahala a wajen samar da gurbin karatu ga talakawa.
Sai kuma sako na gaba daga Mansur Baba Wuro na Fada, ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Matakin soke takardar shaidar babbar diploma ta ƙasa da gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta yi tare da bullo da wasu sabbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiyya da fasaha, ni a ganina wannan wani babban kuskure ne. Da fatan za ku tashi lafiya, Oga Usman da tawagarka.
To amin. Sai sako na gaba, inda ya fito daga Adamu M Ala Damban, inda ya ce salam yau da gobe, wannan matakin yayi daidai, da fatan dalibai za su karbi wannan sauyi hannu biyu, ku huta lafiya.
To mun gode. Sai kuma sakon Musa Hadarin Asuba da Magaram, yace salam yau da gobe, to gaskiya wannan maudu'i naku na wannan rana sai dai mu barwa ƴan uwanmu ƴan Najeriya domin haka fata na gari, lamiri aka ce.
Sai sakon Ibn Umar na Basa, inda yace kwalliya ba miji asarar hoda. Hakika ni kan ban yi mamakin soke babbar takardar shaidar kammala karatun diploma ba, wato HND, domin soke wannan takardar babu wanda zai wa illa faci ƴaƴan talakawa.
Sai kuma sakon Bauran Bukam Dodari Balam, watan Balamba, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace salam shirin yau da gobe, muna fata Allah ya sa wannan matakin shine mafi kyau.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Adamu, inda ya ce to ni dai hakan bai kawo ci gaba ba a harkan ilimi a Najeriya, to muna goyen bayan hakan. Wato ko yana nufin idan dai ba zai kawo illar ci gaban ilimi ba.
Sai kuma sakon Prince Husaini Mika dan masanin Rijau, yace wannan yayi daidai, amma a wani bangaren muna iya cewa bai dace ba.
To sai sakon Buhari ya hayya guru a jihar Yobe inda ya ce matukar zai kawo mana ci gaba a cikin kasar mu to ba laifi.
Shi ko Shehu Adamu Rajau yace to yace eh to bisa bayanin da na samu akan wannan mataki da gwamnati ta dauka na soke takardar HND ina ganin yin haka ba laifi bane tunda ana yi an yi ne domin a yi gyara.
To sai Ahmad Abdulhamid inda ya ce ya yi daidai saboda nuna bambanci ba shi da amfani.
Shi ko na Mairo Umar Makera yace Allah ya sa soke wannan takarda hakan ya zamo alkhairi ga jama'ar mu ta Najeriya kuma da fatan haka ba zai hana daukar masu diploma aiki ba ku tashi lafiya.
To sai sako na gaba daga mai nasara Asad inda yace tabbas a gani na bai dace ba sai dai fata na gari muna fatan wannan matakin zai kawo sauye-sauye a harkan karatu.
Shi ko Alhaji Murtala mai gida kunta gore yace to ni dai bani da abin cewa sai dai fata na shine Allah ya sa wannan tsari alheri ne ga ƙasa ta Najeriya to amin.
To amin. Sai Mahmud Isa Kambelewa yace Allah ya sa hakan ya zama alheri ga Najeriya.
To shi ko Muhammad Mustafa Muhammad yace mai yuwa hakan ya inganta karatun kwalejojin kimiya da fasaha.
To sai sako na gaba daga Abban Yaya Potoskum inda yace ina goyen bayan hakan 100%.
Shi ko Sadi H Madaki Bantaje yace Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace Allah ya sa haka ne mafi alkhairi ga matakin ilimin kimiya da fasaha a Najeriya da fata gwamnati za ta inganta ilimin fasaha.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Yusuf Ɗan Ramadan mai Gombawa inda ya ce wannan matakin da gwamnati ta dauka yayi daidai.
Shi ko Aminu Adamu Malam Madori yace salam yau da gobe ikon Allah hakika wannan mataki da aka dauka yayi daidai muna fatan za a samar da sabon tsari mai inganci.
To sai sako na gaba daga Mu'az Alawo inda shi kuma kawai cewa Allah ya kyauta.
To amin. Shi ko Yunusa Idris yace a'a ni dai bana goyen bayan soke babbar diploma abinda muke bukata shine daidai to tsakanin degree wato daidai to
tsakanin degree
da babban diploma kawai a tashi lafiya
su zama iri daya. To sai sako na gaba daga Dahiru Aliyu Isa inda yace hakan yayi daidai babu nadama.
Adamu M Ala Dambam yace salam yau da gobe ni a fahimtata wannan matakin yayi daidai da matukar inda matukar za a kawo gyara da yafi shi kuhuta lafiya.
To sai Alhaji Kabiru Highlander inda shi kuma cewa yau da gobe ni dai gaisuwa ne kawai zan maku kawai Allah ya taimaka. To mun gode sosai.
Shi ko Prince Tasi Ibn Abdullah Azare yace hakika matakin da gwamnatin kasa Najeriya ta dauka wajen soke wannan babbar diploma yayi daidai domin idan kana son karatu tafi jami'a ko NCE.
To sai Umar baban yaya sabon gida.
Ai ko mun karanta sakon shi Daula ina ga sai ki je.
To ina jin dan an samu tangarda an maimaita shi ko. To sai mu je sakon na gaba shine na Aliyu Usman
Takalafiya.
Takalafiya yauwa inda yace yau da gobe sam ni kan banga hikimar soke wannan babban diploman ba ta ƙasa ta da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Ya kamata gwamnatin ƙasar mu ta sake tunani akan wannan lamarin.
To idan muka koma shafin mu na Twitter muna da sakon Sani mai lange-lange @SY mai lange-lange yace matsawar sababbin tsare-tsaren ba za su yi wa masu shaidar babbar diploma bita da kuli ba watan bita da kulli ba matsala amma in har za ta kawo musu matsala to lalle ya kamata mahukunta su sake duba wannan al'amari.
To sai sakon mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sa'idu Gagiyoye Katamma inda ya ce wannan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na soke shaidar takardar babban diploma wato HND hakan abin yabawa ne ganin yadda aka sa daidaito tsakanin HND da degree.
To wannan ne ba wannan ne sakon mu na ƙarshe ba sakon mu na ƙarshe na Abubakar Imam Uba ne @Imam _Uba yace salam yau da gobe ni dai a gani na wannan matakin da gwamnati ta dauka na soke takardar babban diploma san bai dace ba da fatan gwamnati za ta sake zama kan wannan batu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni mu kuma insha Allah ba za mu gajiya da karantawa ba. To Daula, kin ji yanda zancen yake akan soke wato takaddar diploma ta HND ko ND. Amma dai an ce wasu da dama da na kira muka yi hira da su kamar yadda zamu ji nan gaba. Gaskiya an ce kaman kawai jita-jita ce. Amma in hakan zai faru ke ya kike gani?
To in hakan zai faru in dai za a inganta harkan ilimin ne hakan yayi kyau don saboda kamar yadda mama waɗannan da suke aika mana sakonni suke bayyanawa cewa in hakan zai inganta saboda a daina bambanta masu diploma da masu degree kin san ko wajen neman aiki ana samun mishkila sosai sai kiga ba a ba masu HND muhimmanci kamar yadda ake ba masu degree muhimmanci
kuma ina ganin an samu tangarda ne wajen fahimtar shin menene alfahanin wanda suka yi karatun degree da kuma menene menene muhimmancin waɗanda suka yi karatun HND tunda yawancin an ce kimiya da fasaha wajen da ake koyar da kere-kere kenan nan ko wajen bincike ne tsantsa inda karatu ce to kowanne bangare da yana da muhimmanci
yana da nashi kam
Gwamnati ta dauki matakin soke takaddar shedar babbar diploma ta kasa tare da fitar da sababbin tsare-tsare ga kwalejojin kimiya da fasaha. Shin menene ra'ayinka game da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka?
Wato wannan tambaya take ta zo daidai da abin da ya kamata mutane su sani wanda kusan zance wannan yada wannan bayani daga jaridu ne ko gidan jaridu masu muhimmanci kamar naku ba ya fito ne mutuwa daga kafofin sadarwa da social media abinda yasa na gaya miki haka kafin wannan magana na da masaniyar cewa tun 2006 akwai kwamiti da federal government ta sa ni certification ma'aikatar ilimi ce na ta tarayya da harkar ilimi da daidaito a tsakanin waɗannan ɓangarori na ilimi na kwalejojin ilimi da kwalejojin fasaha da kuma jami'o'i na ɗaya abin da cikin ba wanda shi ake amfani da shi shine inda za a haɗe yadda ake rubuta tarbobin shiga jami'a da kwalejojin ilimi da na fasaha wato jam da ba cewa gaba ɗaya an haɗe su MTV ana yin su bai ɗaya wanda halin da za ka ake ko da zaɓin ce za ka bi abu na biyu shi ne wannan abin da suke magana a kai mutum da ya yi rahoto na ɗaya dai ba gaba abin da ba aka yi a lokacin cewa diplomomi suna nan ba wata ƙasar duniya da ta kashe diploma aya national diploma ko HND ita ce ake tunanin a yi majin ɗinta da ta zama BTech na wa'insu courses wanda a maganar da nake miki zaki mamakin cewa ki daɗa ƙara bincike wannan magana ba ta da tushe don tun daga 2016 gwamnati ba ta ma yi white paper ko fara takarda a kan wannan abu ba ba a ba ƙoƙarin gwada shi da ta 2013 da Kaduna Polytechnic da Yaba ake ƙoƙarin a sa su fara BTEC a cracking HND program din amma a yanzu maganar da nake miki wannan magana da ake yaɗa a social media ba ta da tushe saboda sai daga cikin memba na kwamiti da suka yi wannan aiki makusanci na ne kuma a lokacin yana shugaba na ƙasa na wato kwalejojin fasaha na Najeriya wanda da su aka yi wannan aiki kuma har a yanzu yana ɗaya daga cikin masu faɗa a cikin waɗanda aka sassa suke harkar ilimi a Najeriya. Mun tattauna da su kuma a yanzu haka na ba a daɗe ba kwanan da muka yi muhawara da mu da shugaban malamai na nan Kano State Polytechnic ya tabbatar mana da cewa ya ga wannan sako kuma ya samu shugaban ƙasa na ƙungiyar malamai shi kuma ya samu regulatory body ɗin wato National Institute for Technical Education sannan su kansu ba su da masaniya. Sannan a ofishin director federal ministry of education ba su da wanda yake is concerned da wannan curriculum development da wa'annan margin courses su kansu ba su da masaniya akan cewa wannan yayi saboda haka wannan wato yan jaridan tsanta a ƙasa wato bloggers wanda suka zama kawai su ne suke da control na social media sun suke yada wannan.
To ai doctor
ake cirewa.
Doctor, ni inda muka samu labarin nan na farko ba ma a kafofin yada labarai, ba ma a kafofin sada zumunta bane na social media, akwai jaridu da dama sun dauka kaman su Daily Post, kaman su Vanguard, wato jaridu dai na Nigeria da aka saba karantawa kuma suke da tushe. Amma abinda nake so
correspondent din da aka ce reporting yayi denying cewa shi haka ya faɗa.
Na'am, to ya faɗi ba daidai ba kenan?
Yes. Saboda haka yace shi ba haka yake nufi ba haka ya faɗa ba.
To ko me yake nufi?
Ina son ki daka ƙara bincike. Saboda abin da nake so in ga miki, idan abin nan tabbas ne daga sanda ake magana zuwa yanzu, ya kamata a ce duk kwalejojin ilimi na Najeriya da su kuma kwalejojin fasaha sun san wannan. Mu da muke malamai a makarantu mun sani, shugabanni mun sani, amma har yanzu maganar nan da nake miki iya yawon ta tsakanin jarida ne da social media. Kuma it's unfortunate waɗansu daga cikin jaridu suna amfani da wata kafar ta social media su reportin irin labaran. Saboda haka da yawa suna sawa a riƙa tunanin cewa in ka ga labari a jarida sai iya zama ba tabbas ba, saboda wani zubin suna amfani da kafafen sadarwa su ma su samu ɗansu information ɗin. Kuma mafi yawa bloggers ba dole ne abin da ya tabbata a ƙasa ba, amma ina tabbatar miki babu white paper akan wannan. Kuma ina so a matsayinku na gidan jarida mai girma mai wanda yake very all encompassing ku daɗa yin bincike, ya ku ga cewa babu white paper akan wannan abin kuma ba farin sa ba yanzu a Najeriya.
To a ce za a yi, shin hakan yana da kyau ko kuma ya kake kallon al'amarin, inda a ce gaskiya ne hakan zai kasance?
To akwai matsaloli da yawa da tun a lokacin da aka yi rahoton IE da mana cewa daga shekara ta 2006 har zuwa yau ba a yi ba. Misali, mafi yawan polytechnic din nan idan kai majin ɗinka da university akwai matsala. Polytechnic malamai kala biyu take da shi, akwai abin da ake kira lecturer kada, akwai kuma abin da ake kira instructor kada. Instructor kada mafi yawa HND ne da su, and ba za su wato zama sun cancanci aiki da jami'a ba. Saboda haka dama su an wato training din su ne domin dama su yi wa polytechnic aiki. Kuma ita diploma kowace ƙasa a duniya tana yin amfani da diploma domin samar da matsakaitan ma'aikata. Shi digiri bayan ma'aikata ike a fitowa, amma akwai matsakaita ma'aikata abinda ake kira middle level manpower wanda ana buƙatar su, kuma ana da buƙatar su kware musamman a ƙasashe masu tasowa wanda ake so a tabbata a cigaba. Idan ka ce ka kace wannan ka koma kowa da gini zai yi, to kowa ke ne zai fara karatu ba abin da ake kira matsakaita middle level manpower, sai dai ka dinga producing high level manpower. Wannan ya sa cewa ƙasar ba abin da take buƙatar kenan ba, har yanzu tana da buƙatar matsakaitan ma'aikata waɗanda za su da na ƙasa wanda za su riƙa hawa mata takalin ilimi har zuwa ƙurewarsa. Saboda haka in ka ce ka yi scrapping waɗannan courses ɗin, su malaman ba za su ita jami'ar ba za su da za ta ɗaci da su ba, dole su iya absorbing su, wato ma'ana ta ɗaya da su ba kuma ta ba su ayyuka. Domin saboda dama ita jami'a ba a yi ta don neman waɗanda suke da kaman higher national diploma suka yi kyakkyawan ci suka yi karatu wanda yake very practical ya zama da shi ne suna sowa ba, musamman instructor. Lecturer ta da shi ya fi aka fi ɗauka a jami'a. Saboda haka idan ka auna shi kuma da kwalejojin ilimi da kwalejojin fasaha, musamman idan ka ce ka hana wannan diploma su jami'o'in ba za su iya ba, sai dai su jami'o'in su zama da cewa su ma a kan kansu suka yi detail. To amma ita ƙasar tana da buƙatar middle level manpower, ko da ka bar diploma ɗin dole sai dai ka ce a waɗansu courses ɗin ka rage su a daina HND wanda ake over producing ko ake zaton ana da su da yawa. Amma a ce za a kashe HND gaba ɗaya lokaci ɗaya, wannan shi gwamnati da kwamitin da aka kafa da suka ba da rahoto gwamnatin ta duba. Shi yasa tun 2006 gwamnatin ba ta iya ɗabbaƙa shi ba har zuwa yanzu. Sai dai yanzu da ake daɗa bincikoshi masu son yaɗawa suke daɗa yaɗawa. Amma akwai matsala ta cewa idan aka yi ba mu da capacity ɗin da za mu wato absorbing kan malaman da suke kwalejojin fasaha su koma a cikin jami'a. Kuma ana da buƙatar su, ana kuma da buƙatar abin da za su yi da masu diplomomi wanda za su taimaka don ci gaban ƙasa. Ƙasashe masu tasowa suna da buƙatar ilimi a kowane mataki, ba sai lallai a babba ba, tun daga ƙarami zuwa matsakaici zuwa sama.
To, Dokta, shin menene wai ma bambancin takardar shaidar HND ko ND da na takardar shaidar wato digiri na jami'a?
Wato, ita jami'a an sa ta a kan ta horar da manyan malamai da manyan ma'aikata waɗanda idan za a tuwanta ake kira mostly a theoretical day. Wato, su kuma...
Su watan a karance suke ko a rubuce kawai?
Mafi yawa masu rubutu da bincike a cikin jami'a suke. Masu ɗabbaka abubuwa na bincike kuma suke abin da ake practical. Su kuma a cikin su ne masu diploma, su yi cewa ma'aikata matsakaita waɗanda za su yi amfani da binciken da jami'o'i suka yi domin ɗabbaka shi a fili, wato practical. So, ita a polytechnic system yana yayin ɗalibai da suke da practical abin da ake kira hands-on kuma middle level, wato masu experience wanda dama abin da ake koya musu practical ne. Su kuma waɗancan sun fi gwada cewa a harkar bincike da faɗaɗa ilimi da nazarinsa. Saboda haka digiri yana da bambanci da diploma a wajen wannan. Mafi yawan ƙasashe da suka ci gaba suna neman mutane wanda duk za a samu da ɓangaren bincike da kuma wannan shi ɓangaren. Kowanne yana da taimakon da yake bayarwa wajen ci gaban ƙasa. Ƙasa ba za su fi gaba babu ɓangaren bincike da ilmantarwa da rubuce-rubuce wanda shi jami'a ta fi kwarancewa da ganancewa a kai. Kuma haka ƙasa ba za su fi gaba ba a wajen inda ba za ka samu waɗanda za su ɗabbaƙar da waɗannan rubuce-rubuce da bincike-binciken da waɗancan masana suka yi da kyau, wato samar da matsakaitan ma'aikata wanda su ne inji na tafiyar da tattalin arziki da gudanarwa ta mulki a ƙasa ba. Saboda haka duk kana da buƙatar kowanne. To, amma shi abin da ake kira HND experience based, kenan practically based, hands-on, shi ake kira shi a Turanci. Amma shi a degree is a research based study and a lot of write-up da sauransu. Saboda haka suna da bambanta a wajen yanayin koyarwa. Shi wannan an fi ba da ƙarfi a kan wato yadda za a iya sana'antar da abu da hannu da kuma a gane shi a nan da nan tun daga tsakatsaki har a zuwa sama. Shi kuma wancan ya fi bincike a kan harkar yadda za a yi abu. Ina fatan na ɗan yi bayanin yadda za ki gane a bambancin su. To, kuma kowanne yana da nasu muhimmancin a haɓaka tattalin arzikin ƙasa da zamantakewa na kowace ƙasa.
To, idan haka ne, Dokta, shin me sa ake wato fifita wato takardar shaidar bachelor's watan degree kenan na jami'a da HND, me yasa ake bambanta su ake fifita wani akan wani tunda kowanne yana da bangaren sa mai muhimmanci da zai iya wato da zai kawo wa ƙasa haɓaka ko kuma ci gaba?
Wato kusan kowace gwamnati in ta zo tana kokarin ta magance daidaita su a wajen ɗaukar aiki da sauransu. Ko gwamnatin da ta gabata ta yi ƙoƙarin wannan, a wannan gwamnatin ma ana ta rubuce-rubuce a kan haka da kuma ƙoƙarin ƙaddamar da haka. Hatta ya zama na cewa shi minista na ilimi yana iya ƙoƙarin yadda zai ɗago kwalejojin fasaha ta yadda shugabancin kwalejojin fasaha ma sai wanda ya fito daga cikin kwalejojin fasaha ana ƙoƙarin yadda za a dankwafe malaman jami'a daga shigowa kwalejojin fasaha domin a babbar kwalejojin fasaha su yi kura su ma su bunƙasa. To, gwamnati tana da ƙoƙari irin wannan, amma akwai abin da ake kira wani abu ne, wani tunani ne, wani mentality ne da yake na ƙwaƙwalwar mutane da yawa cewa wanda ya yi diploma ƙaramin ilimi ya yi, wanda ya yi digiri babban ilimi ya yi. Kuma mafi yawa saboda haka sai ya zama diploma da babban da ƙaramar sai ake miki kudin goro kusan kallon diploma kawai ake miki ba babba ba karama shi ko wannan degree ne ya riga ya miki ya yi ta saboda haka aiki ma aka zo sai ake bambantawa in dai kace kai diploma sai ake to za a sako da kai mataki kasa akan ne mai degree amma akwai inda ma an kusan yanzu misali a kasashen waje ba wai diploma ka ko degree ka bane a me ka iya me za ka yi shi ake duba a wajen daukar aiki musamman a kamfanoni da masana'antu idan za su duba experience ɗinka da abin da za ka iya mafi yawa su suka fi dubawa wanda shi ne ya sa mafi yawa kasashen waje suka fi ci gaba ba sa ba da ƙarfi a kan wato takarda wato certificate mu kuma a nan kasashen Afirka sai muka sa ƙarfi a kan certificate za ka ga mutum wani zubin aikin nasa bai iya ba amma ya haɗa takardu da yawa saboda haka kuma shi ne a sama waɗanda suka iya aikin kuma su ne a ƙasa saboda ba su da irin waɗannan takardu to ya zama kowa so yake ya tafi ya je jami'a yanzu wani abu ma da ake yake daga fitowa shi ne za ka ga mutane da suke da haya na cire diploma HND suna ta kokarin su koma jami'a sai sun yi digiri saboda suna ganin cewa ba a tunanin mutane ne da tunanin ma'aikata wato an riga an sa wannan a kwakwalenmu cewa ba abin da ka iya shi ne ba kuma in kana da diploma koma wace iri ce komai girmanta ai mai digiri ma sai ake ganin ya riga ya fika ko zai fika kuma da yawa za ka ga idan aka zo din idan aka yi filin practical idan wanda kake nema ready made ne wanda zai taimaka a harkar aiki masu diploma sun fi saukin samuwa kuma ko da za ka yi training ya fi sauki fiye da mai digiri.
Madalla Dr. Lawal Habib Yahaya kenan malami a bangaren kudi a kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kano
haka yake Daula kuma muna shakatawa da wakar Hajiya Barmani Coge kowa ya dage nemi ilimi to yanzu duka annan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
ni Daula Salim
tare da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yau Mr. Thomas Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya ku wani lafiya mu ma nan mu karasa wani lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa.